محمد بن عبد الله الأمين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ساكي ميكا بودير مغا الله تعالى ودي قدر ايورمو زوا ونينا تلاتين اتكيم وتربيع الثاني هجران منظم الله صلى الله عليه وسلم دغا مكة زوا مدينة شكرا تدبو ايا دتري حدود اربعين دشدا ودي دي دبيو غواتم غوما شاعد ايا biladiya ta 2024 yau ma ga yi cikin ikon Allah da yadda da gare shi za mu dora karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi wannan kuma shi ne zai zama darasinmu na 50 a cikin wannan littafi a cikin wannan masallaci mai albarka wanda aka yi masa suna da sunan babban malaminmu Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Allah ya ji kanshi da rahama tare da sharhin littafin mai suna Iqadul Afham na Al-Lahmiti muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa za mu tashi a nawa littafin shine hadisi na 121 hadisin ainihin Abu Huraira kamar yadda malam ya sanya hadisin yace an sumayya maula abi bakr ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham an abi salih as-samani an abi hurairah radiyallahu anhu anna fuqara al-muslimina ataw rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqalu ya rasulallah qad dhahaba ahlu ad-dusur bil darajat al-ula wan na'im al-muqim قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق وينفقون ويؤتقوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحدا أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا الحديث متفق عليه نعم انا وابو النجي ما الحديث انا وكنا اناك ما حديثي 131 shafi na 42 yawa ina fatan mutane sun ganshi wannan hadisi an jiyo shi daga wani bawan Allah ana ce masa Sumai Maula Abi Bakr ibn Abdurrahman barana bawa ne na Abu Bakr dan Abdurrahman Haris ibn Hisham عن أبي صالح السماني دقى أبو صالح السماني عن أبي هريرة شيكما أبو صالح السماني ياجوانا حديثي دقى أبو هريرة الله قال مش يدى يجي أن فقراء المسلمين لن فقيري دقى تكم مسلمي أتو رسول الله صلى الله عليه وسلم sun zo wajen manzon Allah mai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi faqalu sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah kada zahaba ahlul aqwal ad-dhuhur bid-darajat al-ula ta hakika masu ainihin yalwa mawadata sun tafi da daraja madaukakiya wa na'imul muqim da kuma ni'ima wadda take tabbacacciya sun tafi da ita qala wa ma zaka sai manzo Allah ya tafi sai ce me wannan kuma me ya faru har kuka kawo wannan korafi qalu sai suka ce yusalluna kama nusalli mawadatan nan suna yin sallah kamar yadda muke sallah wa yusumuna kama nasumu kuma suna yin azumi kamar yadda muke yi wa yatasaddaquna kuma suna da suna yin sadaka wala natasaddaqu amma mu ba ma sadaka wa yu'tiquna wala nu'tiqu kuma suna yanta bayi suna fitar da dukiyoyinsu su yanta bayi amma mu ba ma samun wannan dama وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكacin da wayannan bayin Allah suka ainihin me suka gabatar da korafin su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya saurare su sai yace afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum bana koya muku bana karantar da ku bana dusar da ku wani abin da in kun aikata shi za ku riski duk wanda ya shiga gaban ku mana mutumin da ya wuce gaban su da aiki idan za su riki wannan aiki su dinga yi za su cin masa za su iso shi za su same shi ko da ya yi nisa a halin da to za su cin masa bayan nan sai ya ce wa tasbiquna man ba'dakum kuma za ku tserewa wanda yake bayan ku duk wanda yake bayan ku in dai ba irin wannan abin da zan koya muku to za ku tafi ku bar shi to kun ga da albishir ne mai kyau ko dan me da musu wayancan sun tafi da falaloli to amma ku duba wannan aiki akwai ayyukan da suke musharaka da kuma ayyukan da suka takaita a kan masu arziki to gabanin mu kasu gama fassara hadisi ko abin da nake so na fitar mana a nan da yawa za ka zauna a majalisai da wuraren zama za ka ji mutane suna ta surutu a abin da ba su da dama yinsa wanda ya shafi dukiya ina watan fahimta ba ya kamata musulmi ya gane akwai abin da za ka mai da hankali ka yi riko da shi sosai karka ya sakaci duk musulmi musamman a wannan zamanin ya riƙe abubuwa guda uku kar ya wasa da su a ɓangaren ibada abubuwa guda biyu wannan Allah ya sanya sai in kana da kuɗi ka riƙe tauhidi muna wasa da aqida musamman ma a wannan zamani saboda lalacewar zamani kuna gani wanda yake bibiyan social media zai ga har tsafi-tsafi ake koyarwa yadda za ka yi sihiri yadda za ka yi kaza a cikin Facebook ko a wani platform to ku sani wallahi duk mutumin da ya sakaci ya bari aqidarsa ta lalace to ya rasa addini daga kada mutum ya sakaci ya je shiga hidimar abinda zai warware masa kalmarsa ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada ka yadda ka je ka fada wannan gaba din musamman a wannan lokaci mutane dan neman abin duniya suka shiga me neman addu'a addu'ar za ka samu da ya karshe ba addu'a bace tsafi-tsafi ne da sauransu a iya shekara 80 da za ka yi ka ɓata shekara miliyoyi ba ka san ƙarshen su ba kuma ma wanda suke irin wannan sai ga wani ya fi shekara 50 wai ya ji ana masa tsafe-tsafe yana neman duniya ka bata kanka lokaci to abu da farko yan kwa wallahi karbi wasa da akida karbi wasa da tauhidi karka bari wani abu ya zo ya janye ka daga kan asalin akida ta gaskiya don neman abin duniya ko don sai ka dan son sai ka shiga matsayi irin na suwa ne ko sai ka zama tare da suwa ne ka je aqidar ka ta lalace to kai asara mafi girman asara kenan abu na biyu shine mutum kada ya wasa da sallah sallah ta wajibi da kuma nafili wannan ibada ce wanda kowa da kowa yana cikin ta haka tauhidi kowa da kowa yana ciki haka sallah duk sallah kowace iri karkai sakaci kada ka yadda kai sakaci musamman ma yin sallah a jam'i don Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mutane su yi kokarin yin sallah a jam'i da kuma ta hanyar bayyana falaloli da darajoji da wanda ya sallah a jam'i yake samu da ka karmi sakaci falalan farko shine manzo Allah ya ce duk wanda ya sallah a jam'i za a bashi lada 27 Dr. Mustafa Murad cikin littafin sa Minhajul Mu'min ya kawo ta kissa ɗan takaitacciya akan Imam al-Bukhari yake cewa tana Imam al-Bukhari yayi baki sun zo gidansa saboda shi malamin hadisi ne yana aiki da hadisin manzo Allah da yake cewa wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya girmama bakonsa cikin hidima a baki sai ya rasa sallar isha a jam'i ya fito ya ta yawo a masallatai yangari bai samu jam'i ba da ya dawo gida sai ya tuna wata fatawa ta Abdullahi dan Umar shi Abdullahi dan Umar in ya rasa sallah a jam'i yakan maimaita wannan sallah din su 27 da haka Imam al-Bukhari sai ya wannan sallah a wannan dare su 27 isha guda daya sai da ya maimaita ta su 27 da bacci sai mafarki gashi suna tseren dawaki da wasu mutane dokinsa in garman doki ne yayi ya kamo su ya kasa sai wani ya waiwayo a cikin wa'ansa ya ce musu karka wahalar da kanka kuma karka wahalar da dokinka ba za ka same mu sai Imam al-Bukhari ya ce walima don me yasa sai ya ce masalli annana sallaina fil jama'a mu mai sallah a jam'i kuma wannan yana gwada maka daraja da fallan sallah a yin jam'i da ka karbi sakaci da yin sallah ta wajibi mu kiyaye ta akan lokaci mu yi ta a cikin jam'i abu na uku da zai gwada maka darajar yin sallah a jam'i manzo Allah ya ce wanda ya riki kabbarar harama kabbarar harama guda 40 sallan kwana nawa sallar kwana nawa kwana 8 kada su kabbarar harama tare da liman yana cewa Allahu akbar kana bayansa da kai akai da kwana 40 ai salloli 40 inda Allah ya ce kutiba lahu bara'atai bara'atu minan nari wa bara'atu minan nifaqi za a rubuta masa kukuta daga abubuwa guda biyu zai kukuta daga munafurci zai kuma kukuta daga wuta kaga mutumin da ya gagara kiyaye wannan ya je yana faɗa akan wani abu baka kiyaye sallah ba ya kamata yan uwa mu dage mu kiyaye sallah kar mu dinga sakaci ya zo cikin dan wani listafi ar-rasail ana kawo kissa akan Sa'id ibn al-Musayyib aka ce shekara 20 yayi ladarin da yake kiran sallah a masallaci na Madina bai taba kiran sallah ba face Sa'id ibn al-Musayyib yana ciki salloli biyar shekara 20 ba kwana 20 ba yayi duk lokacin da ladani zai shigo masallaci ya kira sallah shi kuma yana zaune a cikin masallaci saboda ku gashi ya kamata mu kiyaye ina fatan fahimta mu kiyaye yan uwa saboda sallah tana da muhimmancin gaske kuma annabi karshe sai ya gaya maka don ka san muhimmancin ta yace awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati fima bainahu wa bain rabbihi as-sala. Farko abin da za a auna na aikin bayi tsakanin bawa da mahalicci, ba tsakanin bawa da bawa ba, yace ita ce sallah. Yace in aka duba sallar mutum in ta cika ta yi daidai, manzo Allah yace faqad aflaha wa anja, wannan ya rabota kuma ya tsira. Su da ka karbi sakaci a wannan zamani da muka zo ƙarshen duniya, ake wasa da addini, ake wasa da sauransu. Wallahi kada kai sakaci kai wasa da sallah. Abu na uku shine azumi, kar kai wasa da azumi, azumi na wajibi da azumi na nafilfili. Mu zo mutane muna kokari, abin da yasa na ware wayannan abubuwa guda uku nake mana da siya a kansu, saboda su ne kai tsaye suke da alaka da kai, amma guda biyun wancan an ratiya su da kuɗi. Bayan biyun aikin hajji, sai Allah ya ce liman istata'a ilayhi sabila, sai wanda ya samu iko. An tambaye manzo Allah, aka ce masabilu, menene as-sabil? Sai ya ce azadu warra'ila, guzuri da abin hawa. To abin hawa shine jirgin sama, kana da kuɗin da zaka sai ticket, kana da kuɗin da zaka yi kaza, daba don fahimta. Guzuri fa abin da zaka ci, abin da zaka bar wa iyalanka. In baka da kuɗi, shi haka daga hankalinka. Ba kai ɗaya ne wanda bai je aikin hajji ba, je ka karanta tarihin magabata. Shehu Usman Dan Fodio da Muhammad da Abdullahi Gondo da Muhammad Bello ba su taɓa zuwa aikin hajji ba, amma kullum Allah ya bar ambatansu, ana ambatansu, kuma sun bar abin kirki a duniya. To kai ma kokari za ka yi ka bar abin kirki? Wannan ba aiki ne aka dora maka ba, sai kana da kuɗi. Haka ma za ka jona ya ta kumfar baki, za a hana zuwa maka, waya gaya maka? Idan Allah ya ce za ka je, in miliyan ɗari ake biya, Allah zai baka miliyan ɗari da za ka je. Wallahi za ka samu lokacin ka ne kawai bai ba. Ban ɗan uwa nan masallaci, Allah ya cikin sha wala haya, sai wani ya ce masa mallam baka sai mota ba, ya ce kuɗinta bai kai na siya ba, shi yasa. Ya ce haya, ya ce kuɗinta ne bai kai na siya ba. In kuɗinta ya kai siya, sai Allah ya hore masa shi kuma kuɗin da zai siya. Gagare, sai da haka karka daga hankalinka. Haka zakka, zakka ba dora maka ba sai in kana da kuɗi, amma wayancan abu hukun karbe wasa da su. Allah ya taimake mu. To shi ne manzo Allah ya ce musu, bana koya muku wani abun ba, za ku kamo wanda yake gaban ku, wanda yake bayan ku, kuma za ku kuce za ba zai za ku ta ku bar shi. Sai suka ce madalla ya manzon Allah, ka ba mu labari wannan abun. Yace wala yakunu ahadun afdala minku, ko ba za a samu wani ɗaya cikin mutane wanda zai fi ku daraja da falala ba, illa man sana'a misla ma sana'at, sai wanda ya aikata kwatankwacin irin abin da kuka aikata. In dai bai aikata irin abin da kuka aikata ba, to ba dama ya samu wajen daraja da falala. Duk wanda ya kiyaye wannan abu, qalu bala, sai suka ce madalla ya rasulullah, ya manzon Allah, koya mana ba mu labarin wa'annan ayyuka. Qala, sai manzo Allah ya ce tusabbihuna, ku dinga tsarkake Allah, wa tukabbiruna, ku dinga girmama Allah, wa tuhammiduna, ku dinga ainihin godiya ga Allah, dubura kulli salati, a ƙarshen kowace sallah, salatan wa salafina, sau 33 marratan, kuyi sau 33 ce subhanallah, 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 sau 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sau 33. Alhamdulillah, 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 sau 33. Qala Abu Salih, Abu Salih sai ya ce faraja, wanda sahajirai suka koma. Faƙalu, sai suka ce sami'a ikhwanuna ahlul dusuri ko ahlul amwali bima fa'alna, sai suka dawo wajen manzon Allah, suka sake kawo kukansu, suka ce ya manzon Allah, sami'a ikhwanuna, yan uwanmu na musulunci, yan uwanmu na suke aikatawa, fa fa'alu mithlahu, suka je suka aikata tankwacin irin abin da muke aikatawa. Faqala Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce musu zalika fadlillahi yutihi man yasha, wannan falala ce ta Allah yake bayarwa ga wanda ya so, na me na dukiya, ya Allah ya zabi wani mutum ya bashi, to wannan falala da Allah ya masa. Amma abin da ya kamata mu fahimta, duniya abu da biyu ne a ciki, amma ɗaya ba kowa yake samu. Ina abubuwa rufin asiri akwai, duk wanda ya yadda zai samu rufin asiri, amma dukiya kuma ba kowa yake samu ba. Ita dukiya Allah ne yake sanya dan adam ya zama khalifa a kanta. Kafin wani lokaci ya baka dukiya, ya baka khalifanci ne ka sarrafa ta irin yadda yake so. Shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fahimci hakikanin menene sakon Allah da Allah ya ba su dukiya, ba su yi gaban kansu ba. Me suka yi? Sai suka dawo suka tambaye manzon Allah, wa yas'alunaka ma za yunfiquna, za su tambaye ka dukiyar da ka ba su ya za a kashe ta. Sai Allah ya ce ka ce musu kul ma anfaqtum, ka ce musu duk abin da kuka ciyar min khairin na dukiyar ku da za ku fitar ku ciyar, sai ce musu ga yadda za ku yi, falil walidai, ku fara da iyayen, ku fara da iyayen wal aqrabina da dangin ku, wal yatama da marayu, wa bin sabil da yan tafarki, wa ga shi kenan. Sai ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim, duk abin da kuka ciyar na alkhairi ku sani Allah yana sane da shi. Allah zai rubuta muku lada, zai ba ku abin da kuka ciyar na ladan abin da kuka kashe na dukiyar ku. Kun ga shi ya kamata na farko ku fahimci rayuwa arziki ko dukiya ba kowa yake samu ba, wannan falala ce ta Allah yake ware waɗansu mutane ya ba su, amma wannan ba zai hana ka tafi neman dukiya ba, ka je ka nema ta hanyar halal, idan ka kokarta Allah zai buɗa maka ƙofa kuma za ka samu. Wannan hadisi bana ya fitar mana da waɗansu ma'anoni. Da farko ya fitar mana da cewa waye Sumayyi din nan, yace huwa Abu Abdullahi Al-Madini, ana kiran shi Abu Abdullahi Al-Madini, sikatu min at-tabi'ina, amintaccen mutum ne daga cikin tabi'ai. In an ce mutum tabi'i shine wanda ya ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ga annabi ba. To Abu Sumayyi Mola Abu Bakr din nan ainihin tabi'i ne kuma amintaccen mutum ne. Alladhina asuru sahaba, sune wa'anda suka rayu da sahabbai, walam yathbut annahum laqu ahadan minhum, amma bai tabbata ba cewa su da sahabbai wani abu. Mata wannan mutum ya rasu a shekara ta 130 bayan hijirar manzon Allah. Hijira ta da shekara 130 shi wa Sumayyi ya rasu. Sannan sai mutum na biyu waye Abu Salih, sai ce shine Zakwan As-Sammani Az-Zayati, shine ake kiran shi Zakwan As-Sammani Az-Zayati, ake ana kiran shi Az-Zayati kare ya jalabu Zayt, yana harkan yana kasuwanci na mai. Ina ba don fahimta, akwai wata kissa da aka ba a kansa, amintaccen mutum ne, wani ya taba sayar masa da mai, sai ya zama mai din akwai ha'inci a ciki, amma bai dawo ba sai wani dogon lokaci, kuma ya bude ya ga duk rabin man bai da kyau, amma sai hakura da aka zo babu biyan kudi aka kai shi gidan kurkuku, ya dauki lokaci mai tsayi a kula a cikin gidan kurkuku aka yi rayu. Bayan ya fito aka ce to ai ka sani, ce to ai sun riga sun yi ciniki sun rabu, da sun riga sun yi ciniki sun rabu, kuma annabi ya ce al-mutabai'ani bi khiyari ma la yaftariqa, ko ba ai ba da ma a walwala ciniki, da aka shi akan wannan ya tafi aka bana kiran shi ila al-kufa, era kasa sikatu shi ma aka ce amintaccen mutum ne, ya mutu shekara ta 101 bayan hijira. Dan na aka ce al-muhajirina, suwa al-muhajirin ya ce هم الذين هاجروا قبل الفتح من بلادهم الى المدينه, su ne mutanen da suka hijira daga garuruwansu gabanin ai fatahu makka, ina ba ta fahimta suka bar garuruwan su suka tafi garin Madina wanda su ake kira al-muhajirin sun kaurace wa sabon Allah sun bi mai dokokin Allah sun bi Allah da manzansa sun tafi da yawan su sun bar kudin su sun bar matan su sun bar komina su shi sa Allah yace wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imanakum kaga su ne suka yi hijira suka bar duk abin da suka mallaka ciki akwai wani mutum da ake kiran shi Suhaibur Rumi Suhaibur Rumi shi asalin sa ba dan Makka bane amma ya zo garin Makka ya yi kudi ya tara dukiya ya yi aure yana da ƴaƴa da mata to sai ya tafi zai hijira sai mutanen Makka suka ittifaki cewa ba zai tafi ba in ko zai tafi sai ya bar matansa da dukiyarsa da kominansa da ƴaƴansa suka ce ai duwa garin Makka ya samu ya ce duk ya bar musu ƴaƴa da matan da dukiyar ya hijira ya koma garin Makka ai garin Madina to yana so ake kira muhajirun sure al-muhajirin shi sa ya maka fassara bayan menene al-muhajirin shi da yace humul ladina hajaru qabla al-fatih sune wanda suke hijira gabanin a hijir ai bude garin Makka min biladihim da garuruwan su ila al-madinati zuwa garin Madina al-dusuri ashabul amwali kathira in aka ce al-dusuri sune ma abota dukiya mai yawa tuma da ya tara kudi mai yawa shi ake kira al-dusuri ai dubura ma'anar dubura ce kalfa kulli salati bayan kowace sallah ta wajibi wani hadisi ga fa'idodin da malai ya fitar mana za mu ji su al-fawa'idu fa'idodi na farko sai ce masharu'iyatu qawli subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ba'da kulli salatin maktubati fa'ida ta farko da zamu fahimta cikin wannan hadisi shine an shar'anta wa mutun yayi tasbihi sau 33 yayi tahmidi sau 33 yayi takbiri sau 33 a bayan kowace sallah ta wajibi bayan an idar da sallah din ka gama azkar to sai kai subhanallah 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 sau 33 alhamdulillah alhamdulillah sau 33 Allahu akbar Allahu akbar sau 33 wa anna fadlaha azim yace ko wa fadala wannan zikiri mai girma ne wa qala sabaka fadlu akhir laha yace amma wannan abin da zai gwada mana fadalan wannan ya gabata a ƙarshen babi da muka karanta a wancan sati din yace na biyu fa'ida ta biyu cikin hadisin akwai shiddatu hirsu sahaba al-tanafusi al-khairi wal-musabaqati ilayhi cikin wannan hadisi za mu fahimci irin tsananin kwadayi da sahabban manzon Allah suke da shi wajen yin gasa shine at-tanafus wa fi zalika falyatanafus al-mutanafisin ko to wannan gasa din hadisin yana gwada bara cewa lalle akwai gasa mai tsanani wajen aikata ayyukan alkhairi tsakanin sahabbai da kuma rigengeto wal musabaqati ilayhi da gaggawa zuwa ga aikata aikin alkhairi kuma haka ake so mutun ya zama duk lokacin da kaji aikin alkhairi to ka zama kana gaggawa wajen aikata shi shi sa sahabbai suka zama kama haka qala ibn al-qayyim malaji ibn al-qayyim al-jawziya ya ce kama kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda sahabbai na manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya farahu ba'dhum bi ba'd yace suna farin ciki ko kuma sashin su yana faranta wa sashi mana kullun buƙatar su sa ka farin ciki ko su sa ɗan uwan su farin ciki ba sa so su bakanta maka ba sa so su sa ka bakin ciki ba sa so su sa ka fushi ko su ga aibinka kullun kokari suke su faranta ka faranta su faranta maka haka suke kokari kaga ne bishtirakihim fihi da suke musharaka cikin ayyuka na alkhairi ba sa bari ba sa su zauna ba sa yin wannan bal yahubbu ba'dhum ba'd al-imam ibn al-qayyim zawziya ce ba haka ba sashin su suna kwaɗaitar da sashi wajen aikata ayyuka na alkhairi yace wa hiya nau'in minas musabaqati wannan yana daga cikin nau'i na wajen gasa yin gasa a tsakanin su wannan yana daga ciki kun ga shi me zai karanta da mu kai ne kake tare da mutane kun san mu yanzu kaga mai kudi ba za ka yi tunanin aikin alkhairin da yake ba sai da ka yi tunanin ai wane baya kyauta wane baya kaza ba ce ka tunanin wannan abin da za ka yi tunani ya aka yi wane ya samu kudi Allah ka buɗa min nima na samu yadda Allah ka taimake shi yake sarrafa dukiyar wajen aikata aikin alkhairi nima ka taimake ni ya Allah na aikata haka a ba kun ga musabbi da jafai in ka ga mai koyi ka ce a Allah ka bude su duk kayan sata ne waye tabbatar maka kayan sa sata ne ya kai ka sani ko kuwa dukiya ce ta cuta ya kai ka sani in ka zauna da wani mai dukiyar in ya gada maka yadda ya samu kudin sa sai ka koma ka bara tuba dan ka tabbatar ka shiga cikin mutuncin sa in zai baka bayanin yadda ya samu dukiyar zaka gane cewa ku dukiyar sa ba ta da alaka da wani abin da kake tsammani musamman ma yadda muke gama gari mu ci ba dukiyar ɗan boko ga yadda ta saka ci waye ga maka kuskure ne wallahi kuskure ne wannan ko kuma dukiyar ma'aikatan gwamnati ai ta saka ci waye ga maka kai mutanen da aka ko a ma'aikatan su an ware musu akwai estakol duk abin da zasu ana ba su wani kaso wani a iya shi yake rayuwa kuma shi Allah ya sa wa albarka ya samu dukiya din sai ka ce yanzu wannan kudin sa na haram ko ga babu mu iya musabaka ba da wata fahimta amma su ba wai dukiyar ta dame su ba a'a irin aikin alkhairin da mutane suke tare da cewa su masu dukiya ne kafi saboda su so su ma su samu wannan dama din sai suke so su samu yadda za su cike wannan gurbi wannan dan abin da suka rasa na alkhairi sai suke lama ya za su cike wannan gurbi ce suka koma zuwa ga manzon Allah don ya gwada musu wani abin da za su yi bayan an gwada musu sai suka samu wa aidan saka ta haka to shine mala yake labari yace ba haka ba suna gabatar da junansu suna kwadaitar da junansu su dinga ainihin mai yin ayyuka na rigangeto a tsakaninsu shi yasa yace wa hiya nau'in minan musabaqati wani nau'i ne na musabaka na gasa wa kad qala Allah ta'ala yace hakika Allah madaukakin sarki ya faɗa sabiqu ila maghfirati fikum samawati wal ard Allah yace ga ayyukan alkhairi daga uban da kuma wata daga uban wa jannatin da wani gidajen aljanna arduha wadda aljanna ka ar kan sama da haka fadin janna yake fi karanci da Allah yace ku ta gafara daga ubangiji da kuma sa na aljanna wadda dan aljannan ya kai fa Allah ya rajuwa ga masu tsoron Allah dinga musaba wajen aikata ai wani mutum baki kokarin ka shi sa za mu annabi ya tara sahabbai ce ku yaka dubino sai su sinde shi ya ci faniyar sa tana da kyau da aka yan dage yawa a yadda a yau ba su kokari na alkhairi shine abin da suka samu daraja daukaka a wani ala da su ka bayar hadisai suka yi isharan haka da aka shi sa Allah madaukakin sarki ya kara cewa fastabiqul khairat yace ku yi gaggawa wajen aikata alkhairai dukkan wani abu na alkhairi harganka kana gaggawa ciki kusan waya zai shedan ya shigo cikin mu za zuwa ce ga sallan janaza sai wani ya haifar da kibaci su ware sun je sun dauka gashi ko manzo Allah ya ce mu ya ce wanda ya je sallar gawa za a ba shi rana kamar kiradi wanda ya je sallar gawa ya raka gawar aka je aka gyara ta aka binne ta za a ba shi rana kiradi biyu aka tambaye manzo Allah menene kiradi ya ce misalin manya-manyan duwatsun nan masu girma shi da dutsen Uhud shi ne kiraɗi guda wani ma ku ya sai abin da yake cinye masa kullum ko eh me yake cinye kiraɗi baka sani ba waye sani yawo kiwon kare ba kiwon kare mun bane a shari'a shari'a ta ba da izini ne kiwon kare amma sai ka kiyaye ka'idar da aka shimfiɗa amma annabi ya ce kare in ka aje shi a gidanka kullun yana sa kana samun tauyaya na lada kira di guda to ya shi muka yake ne ki ba aje abin da kullun ladanka zai tauyaya wai ke zai ba haramun bane ba amma dai ki kiyaye irin wayancin abubuwan garanto da Yusuf al-Kardawi al'uwan da ya rubuta akan karnuka da ribon su da abubuwan da suke kama da haka har ma yake kawo hadisin Abu Huraira yana cewa laula annal kilaba kuma ummatun min al-umam la amartu bi qatliha yace ba dan karnuka su ma ta al'umma bace cike yana abin da Allah ya halitta da yayi umarni duk inda aka kare aka kashe shi saboda rashin albarkarsa amma kun ga mutane sai su je su shiga irin wannan ba ma musabaka wajen ayyukan alkhairi ana so mutum ya gaggawa wajen aikata alkhairi shi sai Allah ya ce fastabiqul khairat wa kana Umar bin al-Khattab yusabiqu Abu Bakr yace Umar dan Khattab yana gasa da Sayyidina Abu Bakr falam yasfar bi sabaqihi abadan amma bai taba daukaka daga sassa ba akan Sayyidina Abu Bakr ko da rana daya me ga san da suke duk lokacin da musulunci ko manzon Allah ya zo ya bayyana cewa akwai wani abu na gudunmawa to Umar abin da zai yi kawai me Sayyidina Abu Bakr yake kawai shi yake gani shi shine da musu ya ga aikin da yayi shi ma ya ce zai duk lokacin da aka ce ayi abu in ya kawo Sayyidina Abu Bakr sai ya kawo ninkin nasa shi sa mala ya ce amma Sayyidina Umar din bai taba daukaka sama da Sayyidina Abu Bakar ba a gasar da suke yi ta aika musani yan uwa Sayyidina Abu Bakar babban mutum ne Allah ta'ala da shi ceci wannan al'umma a mataki wajen guda nawa matakin farko shi ne sabanin da aka samu na cewa manan Allah ya rasu wasu ka ce bai rasu ba aka rasu da za a yi manyan sahabbai kamar Sayyidina Umar takobi ma ya rike ce duk wanda ya ce annabi ya rasu zai sare masa kai sada Abubakar ya can a wani gidansa gidan wata matarsa gari a can wata anguwa a Madina aka ji aka ce masa to fa al'umma ga halin da take ci ya hawo doki ya zo da ya zo sai bai kula kowa ba sai shiga gundan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude shi a mayafi ya dube shi ya kalle shi ya taba shi ya sumbace shi ce hakika mutuwar da ake cewa za ka yi ka mutu yambe ya sumbace shi ya mai rerin lufi shi da ya dawo kawai da ya zo dan yana so mutane su kawo hankalinsu da tunaninsu bai ce kai jama'a ku saurara ba kawai sai ya ɗauki salam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai salam da ya sai buɗe kutubatul haja innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ينايم ونفقوا سيشرو بني سأكنسو سيفدى موسى أبن ذي فدى موسى يقول من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت دوات يجب وتر الله يتوسني الله لا ييني wa man kana ya'budu muhammadan wanda ya zama annabi muhammad yake bauta fa inna muhammad kad mata annabi muhammad ya rasu dai ya tabbatar musu da haka sai ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum fa man yanqalibu ala aqibai fala yadurru Allah shay'an wa sayajidullahu shakirin sayyidina Umar yace sai ya ji kaman bai taɓa sanin wannan ayar ba sai ya ga kaman a lokacin aka saukar da ita dogare sai aka kama kuma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum shikenan yanzu an ceci mutane a wannan gaba kowa ya yarda Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah to sai gaba ta biyu rigma ta biyu ya za a yi da gawar manzon Allah ina za a kai ta binne ta wasu ka ce ai annabawa gaba ɗaya kabarurukan su a Palestine ne da aka kawai can za a kai gawan annabi wannan rigimar kun san ta yi ƙarfi ko wasu ka ce kaza wasu ka ce kaza sai ce a'a ne na ji manzon Allah ya ce annabawa kun da suka mutu anan ake binne su daka ba a daga ga wasu kuma matsala ta bi sannan Abubakar shi sai ya fi kowa ya kintare su sai gaba ta uku bayan sun yadda cewa nan za a yi to sai aka zo batun kabari wanene kabari za a yi wa annabi shiku ko lahadu nan ma aka yi ta samun cece kuce sannan Abubakar ya ce abin da za a yi ku aika masu tonan kabari guda biyu su zo da mai shiku da mai lahadu duk wanda ya fara zuwa shine kabarin da Allah ya zaba annabinsa sallallahu alaihi wasallam sai mai tonan lahadu ya zo irin kabarin da ake a nan namu shi ake kira shiku a tona shi babba sai a tona yar karama a tsakiya wannan shine shiku amma lahadu za a tona rami ne mai zurfi kamar rijiya in an can kasa sai a fafe gefen alƙibla sai a yi shi hawan hawa ana fafe ana sa gawa wuki a ciki wannan shine lahadu kun ga nan ma sayyidina Abubakar ya ce ga yadda za kuma haka aka shi sa sayyidina Abubakar bai taɓa ainihin mai Umar bai taɓa samun ɗaukaka a kansa shi sa dan malam ya ce falam yazhar bi sabaqihi abada amma bai taɓa cin nasara da gasar da yake da sayyidina Abubakar falamma alima annahu istawla ala al-imamati ya yadda ya gane cewa sayyidina Abubakar shi fi cancanta da ya zama shugaba qala ya ce wallahi la usabiquka ila shay'in abada sai ya ce masa daga yau na maka rantsuwa da Allah ba zan sake gasa da kai ba akan wata matsala don gasar su ta karshe shi da Annabi ya ce ku kawo sadaka sayyidina Umar da ya ji sai raba dukiyar sa gida biyu ya kawo rabi sai tambaye shi ya kai da dukiyar kai ce na raba ta gida biyu na kawo rabi ɗayan na baro iyalaina sai ga sayyidina Abubakar manzo Allah ya ce kai kuma ba ya ce na kawo dukiyata gaba ɗaya ya ce to iyalanka ba ya ce na barwa Allah da manzonsa mu kasar du musabakar mu a baki ne su aiki suke da gaske da haka yan uwa mu dage mu zama masu aiki ba masu magana ba addinin musulunci shi sa ya ce maka a falala ta duniya kar ka duba wanda yake sama da kai ka duba wanda yake kasa da kai za ka gode wa Allah amma a ayyukan addini ka duba wanda yake sama da kai don ka ƙara ƙoƙari ina fata mun fahimta a abubuwa na duniya kar ka duba wanda yake sama da kai ba za ka gode wa Allah amma idan za ka waiwaya baya za ka ga mutane dama da Allah ya maka baiwa kafi su amma a hidimar addini to ka dinga daga kai kana kallon wanda suka fi ka kun ga sayyidina Umar abin da ya taimake shi kenan kullun so yake ga iso sayyidina Abubakar ko ba zai iya ba da haka su ma na kasa da su haka suke ta kokarin ina ma za mu cimma wani ina ma da za mu cimma wani eh an baka labarin safai za ka yi mamaki irin su Mu'adh bin Jabal da sauransu manzo Allah ya ce masa Mu'adh ka fita ka tafi duhu kaza ka nemo dukiya amma abin da zan gaya maka lokacin da zaka dawo ba zaka same ni ba amma zaka samu kabari Mu'adh dan Jabal ya kuka ya kuka saboda tsauna cikin tsakaninsa da manzon Allah ya fita ya je samu kuɗi mai yawan gaske ya samu kuɗin sai sayyidina Umar ya je ba zaka rabar da kuɗin nan gaba ɗaya ya ce duka rabar da shi ya ce manzon Allah ya ce je ne mu ce eh ai dan karamar mutane ce gaje ka ne duka rabar da kuɗin wataran waɗansu sabbai sun zauna a ɗakin ɗakin kaba suna tattaunawa wannan ya ce ina ma zan samu kaza wannan ya ce ina sai sayyidina Umar ya ce ina ma zan samu irin Mu'adh bin Jabalin kaman guda goma cikin ku da suka ce dan me yasa ya ce saboda Mu'adh ya samu kuɗi ya ce rabar ya rabar kuma an bashi kuɗi mai yawa Umar ɗin ya bashi kuɗi ya ce yanzu Umar ya san halin da mutane suke ciki ya koma wannan kuɗi don ku gane matsayinsa sai ya ce to wanda ya ga kuɗin ya ce kai sai ya kira yaransa ya ce gidan wane an ce mai gidan ya mutu
akwai marayi yabi kaza ka kai gidan wane kaza ne ka miji kaga kuda abin ka bar gaba wannan kudi wazo bi jibal du ya rabar da shi saboda kokarin neman tsira mutum a duniya mun da Allah yake ce musu kai kaza ne kai kaza ne wazo dan jibal an ce shine mai duk wani malami na duniya wazo dan jibal ranar alkiyama yana gaban wannan malami tsakaninsa da malamai wanda suka rayu a duniya akwai abin da ake kira mai fitar ko katra wani abin da yake tsakanin ya kai mil guda tsakaninsa yana can gaba sauran mutane malamai suna bin sa ba saboda darajar da yake da ita to haka sabon manzon Allah suke musabaka suke gaggawa kuma suke gasa da junansu wajen aikata aikin alkhairi wa qala wallahi ma usabiqahu ila khairin illa wajadtuhu qad sabaqani ila sayyidina Umar yace wallahi sai da rantsuwa da Allah yace ban taba gasa da sayyidina Abubakar ba akan wani abu face sai na same shi ya sha gaba na akan wannan bai taba gasa da shi kun ga sabai haka suke rayuwa dan ku dinga gasa wajen mai ayyuka na alkhairi kar ka yi gasa wajen surutu da cin naman mutane da maganganu wanda ba su da amfani da taɗin siyasa da ba zai amfane ka ba ka yi gasa wajen aikata aikin alkhairi in ka zauna ka zama mai yawan istighfari ka zama mai yawan tasbihi ka zama mai yawan tahmidi ka zama mai yawan tahlili kana yi wanda ya ce wani baka magana ka ce a lokacin magana ya zanyi malamai da suka gabata ko wani Ibn Uwayn aka ce idan ya je majalisi dutse yake ɗauka ya sa a ƙarƙashin harshensa ba ya magana sai in tana da mahimmanci sai ya dare sai ya faɗa sai ya mai da dutse don kiyayewa da ƙoƙarin yin aiki na alkhairi shi ne sayyidina Umar yake faɗan wannan alhassu ala mai ulul himma wani hadisi daga cikin abin da za mu sake fa'idanta da shi yana kwaɗaitar da mu mai mutum ya kai makura wajen mai wajen himma ta yin kwaɗayin aikata aikin alkhairi kwaɗayinsu da himmansu ta sa har suka je gun manzo Allah suka ce masu kukiya sun tafi da lada ina ba ta fahimta kwaɗayi ne ya sa su to ana so duk musulmi ya kai makura wajen kwaɗayinsa da aikata alkhairi kar ka zama mai kwaɗayin shirme wata sabiqu ila alkhairat da kuma gasa zuwa ga aikata alkhairi ka zama mai wannan himma din wannan hadisi yana daga cikin abin da yake karantar da mu malam sai sake maimaita mana ayoyi wasabiqu ila maghfirati ku yi gaggawa zuwa ga samun wata rahama wata gafara min rabbikum daga ubangijin wa jannatin da gidan aljanna arduha wadda fadin gidan aljanna ka ardis samai wal ard tamkar fadin sama da kasa ya sake maimaitawa fastabiqul khairat bai gaggawa zuwa ga aikata alkhairi ya kara kawo wata aya ce limisli hadha falyamal alamilun bayan an fadi irin lada da gida da Allah ya shigar ɗan aljanna sai Allah ya ce limisli hadha wanda yake so samu irin wannan mai sai ya aikata aiki na irin waɗancan mutanen da suka aikata dan haka duk wanda ya kaji ana yabonsa a duniya to yabon nan baya zuwa haka kawai yana zuwa ne bisa kokarin mai kokari a kuma kowanne fanni na rayuwa idan a fannin boko ne sai ka dage in a fannin addini ne sai ka dage in a fannin neman kuɗi ne sai ka dage malalaci bai da gurbi a rayuwar duniya haka a lahira ku gane mutum sai ya zama mai kokari a kori likita har yanzu yana nan a rayuwa wani likita ne shine likita na farko da ya fara yin ainihin operation ana ce masa bin kasi wani ba amerika ne ko bai england ne tumin england ne ina ji bin kasi dan amerika ne bin kasi yana yaro shi dolo ne a ajinsu sai gyatu masa take ce masa you can do it you can do it better even better sai take gaya masa haka za ka yi shi ma da kyau sai kulle na mamaki sai wata ran suka tafi da shi sai ta siya masa ɗan littafi na Nobel a kan duwatsu da abin da duwatsu suke ɗauke da shi da sauransu wata ran aji dolo ne ba sai giya ta masa tace ga karanta wannan novel din ka fahimce shi kai ta karatu ya ta karatu wata ran sai aka zo aji sai malamin su yayi wani darasi akan duwatsu sai ya tambaya ya ce waye san dutse kaza duk class din aka shiru bin kasu sai daga hannu sai ya bayani akan wannan dutse sai malami ya bashi kyauta ya ja shi a cikin sa shine sai ko ba yake ga ya ta masa abin da ya faru sai tace masa ai na ga maka you can do it even better to dai karshe yadda labarin sai karkare a Harvard University je karatu kuma ya zama kwararren likita shine likita na farko ma da ya fara irin operation a kasashen su har yanzu yana nan daga ga shekenan babu abin da zai gagari dan adam to a bangaren rayuwar addini musabaka wajen aikata aikin alkhairi yana da kyau ka dinga kula da wanda yafi ka kokari ka ce sai nayi kokari irin na wani shi yake so ka dinga gaggawa wani Allah ya hore masa in ya shiga masallaci zai yi nafilfili bayan nafilfilin zai samu sallati jib bayan nan yana kiyaye azumin muka bayan nan yana karatun alkur'ani bayan nan yana sadar da zumunci ka in ka saura da shi zaka koyi komai na rayuwar sa zaka ga a tsare ne to sai ka ce yaya za a yi nayi kaman wane kuma na wuce shi haka ake so abin da sayyidina Umar ya ta kokari yake kenan yaga cewa ba zai iya yi ba akan wa kan sayyidina Abubakar ya gane cewa hakika sayyidina Abubakar ya gagare a wurin shi sa mala ya sake kawowa kaya wa yusari'una fil khairati wa hum laha amilun yace bayan Allah na gaggawa wanda aka lissafo su cikin suratul anbiya Allah yace yusari'una fil khairati suna gaggawa wajen aikata alkhairi bayan nan wa hum laha amilun kuma suna aikata waɗannan ayyuka na alkhairi din ba sa zama shi bashi kun ga ƴan uwa ya kamata motashi mai kokari bale ya kawo dan su hadisai da za su kaya sake karfafa mana gwiwa don mu zama muna da kokari yace qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar mana da shi yake cewa idza qamatis sa'a idan a ce alqiyama za ta tsaya a ce yanzu alqiyama za ta tsaya wa fi yadi ahadikum fasilatu a hannun ɗayanku akwai dashe misali a ce ka saro reshen ce ɗiya shi ne fasila itacen da za a dasa shi a hannun ɗayanku akwai itace da za a dasa ga kuma alkiyama za ta tsaya manzon Allah ya ce mai sai ya ce fa inistata'a idan ɗayanku ya samu dama mai Allah ya koma kada alkiyaman ta tsaya hatta ya gari sa har sai ya dasa wannan itacen fale gari sa to ya dasa shi a ce minti biyu ne ya rage da a hura kafo alkiyama ta tsaya a hannunka akwai abin da shi sai manzo Allah ya ce to kai kokari ka dasa kafin wannan minti biyu ya cika don me saboda aikin alkhairi duk yadda duk lokacin da kai shi za a baka lada a dalilin sa za a baka sakamako mai kyau daka shikenan ƴan uwa karbi sakaci wajen kokari wajen aikata ayyuka na alkhairi Allah ya datar da mu wa qala sallallahu alaihi wasallam idza sa'ala ahadukum yace idan ɗayan ku zo roki Allah fa yuksir to ya tsana ya wai ya wai ta roƙon kar ya yi so ɗaya gajiya kar ya yi so biyu gajiya ya yi ta naci ya yi ta yi fa inna ma yas'alu rabbuh domin ai ubangiji sai yake roƙo ba wani ba na ba san fahimta wanda aka hana naci wajen roƙo shine roƙon mutane in ka je ka roƙi mutum sau ɗaya bai baka ba kai hakuri Allah ya yi bisa habban manzon Allah a dalilin wannan yace yace me la yas'aluna an-nasa ilhafan ba sa roƙon mutane da naci amma idan za ka roƙi ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka naci kai kokari kada ka tsaya ka matsa sosai wajen yin me wajen roƙon Allah da kashe mutum karya yi sakaci kar kuma yayi mai kasa a gwiwa wajen roƙon Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam yawmi khaybara malaika wani hadisi yace manzon Allah ya fada a ranar da aka yi yakin Kaibara, bai ya fada yace la'utiyannar rayata gadan, yace gobe zan ba da wata tuta ame rajulan a wani mutum. Kun ga wannan rajulan din ba ayyana ba, yazo da nikra da aka ba a san wannan mutum bane. To rashin sanin wannan wannan mutum ne sai yasa sahabbai suka shiga gasa da kwadai. A cikin hadisin manzo Allah yace yuhibbullaha wa rasuluhu, shi wannan mutum yana son Allah da manzansa, wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, kuma Allah da manzansa suna son shi. Wa'annan abubuwa guda biyu, shi yana son Allah da manzansa, manzon Allah da Allah suna son sa. Wannan abun sai yasa sahabbai suka yi ta kwadai, kuma manzo Allah yace yaftahu Allahu ala yadihi, Allah zai budi a hannunsa, yace fabatan nasu yudakuna lailati, sai mutane suka kwana suna ta tunani cikin daransu, ayyuhum yudaha, wa za a bai wannan tuta a cikin su. Qala Umar, Umar dan Khattabi yace ma ahbabtu, yace ban taba burin al-imarata na shugabanci ba, illa yawma idin, sai a wannan ranar sai ban taba sha'awa in yi sha'awar wani matsayi ko wani abu ba don in same shi, sai ce sai a wannan ranar. Don me yasa? Ce domin an ce wanda za a baiwa yana san Allah da manzansa, Allah da manzansa suna son sa, kuma Allah zai buɗe a hannunsa. Yace saboda wannan dalili sai na yi sha'awan a ce ni ne. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. Na wajen fahimta wa Rabi'atu bin Ka'ab, aje da Rabi'atu yace kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ce na kasance ina kwana a gidan manzon Allah. Wannan yana daga cikin khadiman manzon Allah, ana shi kun san manzon Allah duk yadda yake akwai mutane tare da shi, shi yasa matansa tara, wayannan matan shi maslaha ne yasa ya aure su. Na biyu kuma shi manzon Allah duk abin da zai faɗa da duk aikin da zai yi so ake a kiyaye a isar da shi zuwa ga mutane, shi yasa duk yadda yake akwai mutane. Daka wannan Rabi'a din a bakin kofar ɗakin manzon Allah yake kwana, ce wata ran ya zo ya kwanta, manzo Allah sai fito sai ya ganshi a kishin gida ba shin kwawar daki, shine sai mamaki sai ta da shi, yace masa sal, yace ka roke ni duk abin da kake so. Shine malaika hadisi, dan ku gane yadda sahabbai suke da sha'awan aikata alkhairi. Sai yace ya manzon Allah, yanzu kake so ne in fadi abin da zan roke ka ko kuma za ban dama ne tunani? Yace an baka dama kai tunani. Yace ya shiru yace duk abin da na roka ne duniya zai kare, to yanzu me zan roka? Sai yace inni as'aluka murafaqatika fil janna, ya manzon Allah ne ina roƙon in zama makwabcinka a gidan aljanna. Yace awa gari zalika, yace huwa zaka, babu wani abin da kake so, su ce shine dai wannan abin da kake nema. To ku gane manzon Allah bai ce masa na baka da ban, yace na yadda ka zama makwabci na Allah ya maka shikenan. Amma sai manzon Allah ya koya masa aikata alkhairi, yace fa inni ala me ala nafsika bi kasratis sujud, yace ka taimaka mun kai a karan kanka da yawan nafil, da yawan nafila. In kana so ka samu makwabtaka da manzon Allah sai ka yi yawan nafil, da ka koga wannan ana gwada mana me lalle ya kamata mu zama mutane masu kokari a cikin ayyukan mu ta addini. Sannan abu na gaba da hadisi yake cewa istadalla hadisul bab, wannan hadisi na bab yana nuni na me man kala wanda yace annal gina shakir, yace lalle mawadaci mai godiya afdala min alfaqir as-salih, yana yafi matalauci ko fakiri mai hakuri, yace an samu sabani malamai sun sabani, shin mai dukiya mai godiya da talaka mai hakuri waye gori? Shine malai ta an samu safar alash waye gori, malamai suka ce talaka mai hakuri yahu mai dukiya, mai dalili suka ce domin in an je filin alkiyama sai talaka ya shiga aljanna da shekaru mai yawa da dukiya bai shigo ba, wannan kawai zai gwada maka falalan dukiya, falalan mai hakuri da kuma talauci. Shi yasa manzo Allah wani hadisi yake ce mana kuna gudun mai wada, kuna neman, kuna gudun talauci, amma talaucin ya fi zama alkhairi a gare ku, domin shi ne yake da saukin hisabi gobe alkiyama. Idan magana ta tabbata, ana ba da wani misali da maliga ya Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ji kanshi da rahama. Idan har magana ta tabbata, ku kiyaye wannan. Aka ce wata ran ya zo airport, da aka zo ana shigewa ana auna kayan mutane, shi kuma kawai sai ɗauko wani littafi haka. Daga za ka ce malai na ji karga ce ba ku ce, aka ce wuce, zai wuce, sai ga ya wuce. To ana ku shi ne misali lahira, gwargwadon nauyin da ka zo da shi, gwargwadon yadda za ka tsaya a gida. Ina ba ta hukumet, gwargwadon abin da ka zo da shi, gwargwadon yadda za ka tsaya a gida. Kun ga ya kamata mutum ya dage da aikata alkhairi, ya nesanta kansa da muyagun abubuwa. To dai a takaice, malamai suke ta ƙara junansu fahimta daga cikin abin da suka faɗa, suka ce da kullul fuqara'ul janna qabla al-aghniya bi 500 am, ce talakawa za su shiga aljanna da shekara 150 gabanin masu dukiya su shiga. Kace wannan kawai zai gwada maka matsayin mai karancin arziki, ka zama matsakaici a dukiya. Na fatan bayyana da haka. Sannan abu na biyu suka ce wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam, yace ittala'tu fil jannati fa ra'aytu akthar ala al fuqara, Allah yace na leka cikin gidan aljanna sai naga mafi yawan ɗan aljanna talakawa ne. Sai malamai suka ce to in ka tara waɗannan nassosi zai gwada maka mutumin da ya haƙuri da matsayin da Allah ya bar shi na rashin abin hannu wanda ya fi masa. Amma ba sun kawo su maganganu daban, suka ce alƙawlu sani annal ganiyya shaqir, lallai mawadaci mai godiyar Allah afdalu, shi ya fi. Don me yasa? Yace li hadisul babu, suka ce zabi da hadisin da aka kawo a wannan babu. Don a ƙarshen hadisin manzo Allah ya ce zalika fadlillahi yutihi man yasha, to sai yace saboda wannan zaiwa. Waqtara shaykhul islam ibn taymiya man kana mai taqiyyan fa huwa afdal, amma ibnu taymiya sai ya zaba cikin magagano ya ce duk wanda ya zama mai tsoron Allah to shine mafi bici, ko talaka mai hakuri wanda ya fi tsoron Allah, da mawadaci mai godiya ko mai tsoron Allah. Waɗannan sun fi, ina ba ta fahimta, waɗannan sun fi daraja, sun fi ɗaukaka, sun fi samun abin da ake so. Don haka a shi kenan mutane ya kamata mu gane, amma dai malamai sun karfafa mai talaka mai hakuri. Da haka a ciki kuma abin da za mu tsinkaya na ƙarshe shi ne fadilatul zikri. A cikin wani hadisi muna fahimtar falalar ambaton Allah ba da salati bayan sallah, fa inna ajraha, lalle ladan ambaton Allah yusawi ajrus sadaqati, yana daidai da ladan sadaka. Liman lam yamliku malan, ga mutumin da bai mallaki dukiya ba, ya tasaddaku bihi, wanda zai sadaka da shi. Daka duk wanda bai da kuɗi sai yayi hakuri a ƙarshen sallah ya zauna yayi wa'annan zikirin, to tamkar ya fitar da kuɗi ne yana sadaka. Ungwada yake gwada mana falalan mutum ya zauna yayi zikiri da yawa, za ka yi mamaki wani ana idan da sallah sai furu ya tashi ta sai furu ya tashi ta, wannan kuskure ne. Ana so ka zauna ka yi wa'annan azkar. Akwai wani sahabi manzon Allah, ana idan da sallah zai tashi ta, shi annabi yana ganin sa, wata ran sai annabi ya ce wani me yasa kake tafiya ne, sai ya ce ya manzon Allah, abin da yasa ana idan da sallah zan tashi in tafi, ya ce akwai dibino na makwabcina, reshen sa ya shigo gidana, ƴaƴan dibinon suna faduwa, nakan koma ne dan na tsince ƴaƴan dibinon kar ƴaƴana su ci abin da ba nasu. Kai kaya mutane kake nema ka samu koyo, shi da ana idan da sallah zai fito ya zo ya ɗebe waɗannan dibinon dan ba nasa ba ne, yana karewa ba nasa ba ne, ya ce kar yaransa su ɗauka su ci da kuskure kayan da ba nasa ba. ko kuma yanzu za a baka wakilci, wakilci ne ana ganin kage amintaccen mutum ne, a dauki kayan a baka kuma ka cinye. Allah ka kare mu ya kuwa, wallahi mu gyara wannan abu. Kun ga muna ta zakin shugabanni, muna ta zargin su, amma irin wayannan kananan abubuwan kuma duk suna cikin mu, muna ta gululi ko kuma ya gululi a cikin bagalla yawmal kiyamati duk wanda gululi ne zo da abin da yake na gululin sa gobe alkiyama. Allah ka shirye da mu. Saboda wannan yana gwada mana falalan ambaton Allah, yace al-hassu ala su'ali amma yamma yanfa'u bi al-muslim. Hadisin kuma fa'idarsa ta karshe yana kwadaitar da wani mutum ya tambaya bisa abin da zai amfana da musulmai. Duk abin da ka san kai tambaya zai zama mai amfani a musulmai, babu laifi kai tambaya, amma ba kowace irin tambaya ake ba, sai wanda ka san in kai za ta yi wa mutane amfani sai kai wannan tambaya din. Ina fatan fahimta. Yawa wa yatawakka bihi fi maratibil kamal, kuma ana so mutum ya cike wajen kula da matakai na cika. Nan za ka yi magana ya zama cikakkiyar magana mai fa'ida mai amfani, kar ka faɗi kowace irin magana. Allah ya dace da mu. Wanda ga kan wannan zamu dakata ko abin da na faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi. Allah ka taimake mu wajen yin gaggawa wajen aikata aiki na alkhairi. Allah ka nesanta mu da duk abin da zai zama zargi ko laifi a tsakaninmu da Ubangiji da tsakaninmu da bayin Allah. Allah muna tawassuli da wannan haduwa, muna roƙonka ka kawo mana albarka da aminci da yaduwar arziki da sauƙin rayuwa a cikin wannan ƙasa tamu. Yan uwanmu da suke gidaje da asibitoci ba su lafiya, muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya. Muna da dattijo da muke tare da shi a wannan majalisi Alhaji Usman, muna masa addu'a Ubangiji Allah ya ba shi lafiya. An ce yana kwance ko a asibiti, muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya da sauran yan uwa wanda suke nan. Muna kuma addu'a yan uwanmu wanda muka zauna da su a wannan majalisi, ba za su lissahu ba wanda suka rasu, muna musu addu'a Allah ya gafarta musu. Allah ya kai ainihin mai rahama da haske cikin kabarurukansu. Mu da muke raye Allah ya ba mu ikon yin aikin alkhairi, dan abin da ya rage mana rayuwarmu Allah ka ba mu ikon yin abin da za ka yadda da mu da shi ya Allah. Allah ka kyautata zuriyoyin da ka mana arzikinsu, Allah ka sa su zama mutanen kwarai, Allah ka shiryar da su dukkan abin da zai fitina a wannan ƙasar tamu. Allah muna roƙonka kawai ka kare mu da shi, ka kawo mana sauki, ka sa tausayi da wadata a cikin zukatan shugabanninmu. Ya Allah ka sa tausayi da wadatar zuci cikin zukatan shugabanninmu, ka ba su iko su yi abin da al'umma za ta samu sauki. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.